Jama'a sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31:49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da numar dalo da kuma niyyar muryar arewa. Kuna ma da iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum barkanku da sawakin ranar Alhamis 6 ga watan Afrilu. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki ke farin ciki ka muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran.
Gwamnatin shugaba Donald Trump ta jingina barazana da ta yi na cewa za ta raba duk wasu iyalan da ta kama suna tsallaka bakin iyakar Amurka da Mexico. Jami'an gwamnatin Donald Trump sun bayyana takaicin su game da harin da aka kai na makami mai guba a Syria. Rahotanni na cewa motocin bus shaƙe da 'yan gudun hijira daga ƙasar Sudan ta Kudu suna kaiwa sansanin 'yan gudun hijirar da ke Uganda.
To kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya za a ji cewa gwamnatin Najeriya ta zayyana wani jadawalin ciyar da ƙasar gaba.
Mu a 'yan ƙasa mu yi kokari cewa masana'antunmu suna fito da abubuwan da muke bukata a gida ba sai a shigo da su ga waje ba, harkar abinci, sutura, abubuwa na rayuwa na yau da gobe.
Za kuma a ji cewa hukumar EFCC ta kama tsohon gwamnan jihar Niger.
Rana ne da aka kama manya-manyan yanguya a Najeriya.
Za kuma a ji cewa Najeriya ta ci gaba da wato za ta ci gaba da aiwatar da kasafin kuɗin shekara 2016 har zuwa watan Mayu bana, inda za a gina hanyoyi wajen 36 kamar kowace ranar Alhamis. Garis Alheli Abdu na tafi da domin iyali, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Masare, assalamu alaikum. Gwamnatin shugaba Donald Trump ta jingina barazana da ta yi na cewa za ta raba duk wasu iyalan da ta kama suna kokarin tsallaka bakin iyakar Amurka da Mexico domin shigowa cikin Amurka. Jiya ne ministan harkokin cikin gida John Kelly ya shaidawa majalisar dattijai cewa uwa da 'ya'yanta ba za a raba su ba sai dai idan ya zame ba zaɓin yin hakan. Ya ce misali idan aka samu 'ya'yan da ba su da lafiya ko kuma suna aka same su da laifin zamowa mashaya musamman shan kwaya ba bisa ka'ida ba, to wannan hukuncin zai hau kansu. Amma dai ma'aikatan tsaron na cikin gida ta ce za a raba iyalan da suka samu shigowa Amurka ba bisa ka'ida ba idan daga kasashen yankin nahiyar tsakiyar Amurka suke. Kelly ya shaidawa sanatocin cewa sake wannan manufar gwamnatin ya biyo bayan raguwar adadin kame bakin haure ne a cikin shekaru 17 da suka gabata. Ya ce a cikin watan da ya gabata an samu ƙasa da 17,000 sabanin abin da ake samu a da. Ya ce ba shakka mun ga raguwar bullowar bakin haure daga yankin ƙasashen Amurka ta tsakiya zuwa cikin Amurka. Kelly ya ce hakan ya faru ne ko saboda kalaman shugaba Donald Trump ciki ko har da batun kame bakin haure ba shigowa Amurka ba bisa ka'ida ba.
Jami'an gwamnatin Donald Trump sun bayyana takaicinsu game da harin da aka kai da makamin guba a Syria. Kana suna bada kashedin yuwar daukar matakin ramuwa kan gwamnatin shugaban Syria Bashar al-Assad ko dai Amurka ita kadai ko kuma a yi mata taron dangi. A taron manema labarai na haɗin gwiwa da shi da Sarki Abdullah na Jordan wanda yanzu haka ke aikin ziyara a Amurka, shugaba Trump ya faɗa jiya Larabar cewa ba za a labunta da wannan harin ba kuma bai ɗebe tsammanin mayar da martani ba. Yace kaiwa fararen hula da makamin wato hari da makamin guba wannan ya saba madoka da ka'ida da gaske. A ranar 30 wannan satin dai ne aka kaiwa wasu bayan Allah farar hula hari da makamin guba wanda ya ritsa da mata da yara kai har da jarirai. Shugaba Trump ya ce wannan mummunar ɗabi'ar ta shugaba Assad ba za a labunta da ita ba samsam. Duk da yake shugaba Trump ya amsa cewa yanzu shine shugaban Amurka, amma ya ce rikicin na ƙasar Syria ba laifin kowa bane illa wanda ya gada wato tsohon shugaba Barack Obama wanda ya barazana ɗaukar matakin soja kan harin makamin guba da aka kai a shekarar 2013, amma kuma ya kasa ɗaukar matakin yayin da aka kuma kaiwa. Ya ce ina tsammanin gwamnatin shugaba Obama tana da duk damar kawo ƙarshen wannan rikici na ƙasar Syria, amma ta kasa amfani da damar.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka dake nan birnin Washington DC. Rahotanni na cewa motocin bus shake da yan gudun hijiran kasar Sudan ta Kudu daga bakin iyakar arewacin Uganda na zuwa sansanin yan gudun hijiran dake cikin kasar Uganda wanda yake nan ne sabon matattaran su saboda rashin sanin abin da ka iya biyo baya yanzu dai waɗannan sansanin shine sansanin yan gudun hijira mafi girma a Afirka wanda sai ƙara girma yake kulliyomin daya daga cikin bakin wato bakin iyakoki da kuma ake tsallakowa zuwa wannan sansanin shine na Busia wanda da kafa ma ana iya takowa daga Sudan ta Kudu din zuwa shigowa Uganda sai dai kuma sojojin yan tawaye sun sa ido ga bangaren masu shigowa cikin kasar ta Uganda yayin da jami'an tsaron kasar Uganda su ma suna daya gefen suna tantance masu shigowa kasar ta su kuma suna binciken ganin cewa ba su shigo da makami bane haka kuma kasuwa ta budewa masu babur domin suna daukar mutane suna tsallakawa da su ana biyan su amma kuma galibin yan gudun hijiran suna shiga cikin wannan sansanin ne hurjanjan domin ko suna fama da yunwa kishin ruwa da gajiya daya daga cikin waɗannan yan gudun hijiran wani dan shekaru 30 mai suna Abdul Tadeo wanda kafin ya samu kansa cikin wannan yanayin malamin lissafi ne a makaranta a kasar ta su ya shaidawa muryar Amurka dalilin sa na barin kasar su Sudan ta Kudu yace ya bar garin Yei ne inda suke domin kullun ana cikin harbe-harbe da kashe jama'a kana ana mata fyade yace dan an miki fyade wata sa ma a kwace kayan dake jikinki a barki a funtuwa idan kuma baki sa ma a kashe ki ko bayan fyadan yace waɗannan sune dalilan da yasa su barin kasar majalisar ɗinkin duniya ta ce kusan kashi 86 na sabbin yan gudun hijiran mata ne da yara
wani jami'in yan sanda a kasar Somalia ya ce an ji karar fashewar wani abu da daren jiya Laraba Captain Aden Hassan ya ce fashewar ta auku ne a gaban shagon sayar da abinci wanda ke kusa da gidan tsohon jakadan Turkiya dake yankin Hodan Hassan ya ce an ji wannan karar a kusan duk fadin birnin sai dai kawo yanzu ba su san irin barnar da wannan fashewar ta haifar ba shi ma Abdul Fatah Halani wanda shine mai magana da yawun gundumar abinda wato gundumar abinda ya faru ya jaddada wannan batu ya ce an shaida musu cewa mutum ɗaya ne ya samu rauni Halan ya ce jami'an tsaron da suka ba mu wannan bayanin sun tabbatar mana cewa mutum guda ne kawai abin ya shafa kuma mun yi imanin cewa ba kowa ne ya aikata wannan ba'illa al'yan al-shabab kawo yanzu dai ba cikakken bayani kan wannan al'amarin domin ko ababen hawa da zirga-zirgar mutane yakan ya takaita a birnin har zuwa karfe 8 na dare wannan fashewar ta biyo bayan wanda koko wadda ta faru ne da rana kuma ta yi dalilin mutuwar mutane 7 kana mutane 15 kuma suka samu raunuka Labaran duniya ta saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zangon a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gabatar da wani jadawalin ciyar da kasar gaba. Umar Faruk Musa gare ka.
Shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da jadawali ko taswirar farfaduwa da tattalin arzikin Najeriya da kuma bunƙasa kasar na tsari wanda zai kai shekara 4 wanda ke ganin wannan taswira ko kuma tsarin da za a fito da shi zai taimaka matuƙa gaya wurin cika alƙawarin da gwamnatin APC ta yi na kawo ci gaba da samun nasara da farfaduwa da tattalin arziki da kuma yaƙi da talauci da ya haddabi 'yan Najeriya kamar yadda Malam Garba Shehu babban jami'in hudda jama'a a fadar gwamnatin yake ƙara mu haske a filin da nayi da shi bayan da aka kammala wannan ƙasaitaccen taro
shi wannan sabon wato tsari da aka fito da shi babban manufa shine ya za a gina tattalin arziki na Najeriya arziki ya buwaya ƙasa irin kariyar arziki da ta samu a 'yan watannin baya dinnan ba za a sake fadawa a irinta kuma wani matakai za a dauka domin a fita daga cikin shi kansa mawuyacin halin tattalin arziki da aka shiga matakai da yawa an zayyana su waɗanda suka hada yadda za a rungumi aikin gona da yadda za a kafa masana'antu musamman kananan masana'antu mu a ƴan ƙasa mu yi kokari cewa masana'antun mu suna fito da abubuwan da muke bukata a gida ba sai a shigo da su ga waje ba harkar abinci sutura abubuwa na rayuwa na yau da gobe
to amma in ka dubi sha'anin noma shine ake ta cewa tushen arziki kuma kasan nan da shi shugaba Buhari ma ya bayyana muhimmancin noman wurin farfaɗa da tattalin arziki amma kamar har yanzu amma dora harsashi ko ginshikin samun nasarar shi ba ta fuskar tallafa manoma na kayan noma
yanzu haka da nake magana taki da aka samar da shi a nan gida waya kai kusan 250,000 a iya yanzu
Mallam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnati a tattauna da ne da shi a Abuja bayan shugaba Muhammadu Buhari ya kaddamar da sabon tsarin da Najeriya za ta bi domin farfaɗuwa da tattalin arziki da kuma inganta rayuwar al'ummar ta Umar Faruk Musa Mur Amurka Abuja Najeriya
haka yake kuma a gaida Umar har yanzu muna Abuja inda hukumar yaki da almundahana ta EFCC ta shiga aikin kame na wasu manya har zuwa cikin dare lokacin da ta ida kama tsohon gwamnan jihar Niger Alhaji Azu Babangida Aliyu ga wakilin misali Shehu Ashaka da hoton tawaya
to aje bayan azumi da daren nan wata majiya daga hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta Najeriya EFCC ta tuntube ni inda suka tabbatar min da cewa hukumar ta kama tsohon gwamnatin jihar Niger Dr. Bahaji Babangida Aliyu
kan wani dalili kenan
ito zargin sun ce cewa suna zargin sa ne akan wata naira biliyan 2 wata aka ba wa jihar daga ecological fund amma kudin yayi sama ko kasa ba labari to shi yasa suka ce sun gayyace shi yazo to shine suka je suka kama shi kuma yanzu haka da nake maka magana yana hannun hukumar EFCC zai wayi gari a cikin hukumar ta EFCC Abuja
to ko kana da masaniya game da abin da isa aka kama shi a kurarren lokaci a maimakon a kama shi da rana
to majiyar da ta tabbata min da cewa sun yi kokarin yazo ya kare kanshi bai zo ba to sai suka yi masa kofar rago abin da yasa kenan aka kama shi a wannan kurarren lokaci
to shin shi daman gwamnatin na Niger yana ɗaya daga cikin waɗanda hukumar ta EFCC ke zargi da almundahana ne koko dai kwatsam aka samu wannan labarin
gaskiya ba mu taba jin cewa ko hukumar tana neman sa akan wani zargi ba amma sun masu tsaro za su iya tunawa shi gwamna da ya aushi mulki a hannunsa dama yana ta korafin cewa a ya wawure wasu kudaden jihar
amma wannan al'amari kana ganin bai da nasaba da rada ma hukumar EFCC kudaden da aka boye da aka yi saboda a baiwa mutun dan tukuici haka
eh to kila zai iya yiwuwa haka amma kuma majiyar ni dama da ta sheda mun maganar kama ta ce mun yau tun safe hukumar take ta fama ta kama mutane da dama sun yi alƙawarin cewa zuwa gobe za mu zanta da su kuma za su fada amma dai sun ba da tabbacin cewa yau kan lallai rana ne da aka kama manya-manyan janguya a Najeriya
to a gaida Sali har yanzu dai muna Abuja inda gwamnatin tarayya ta ba da umarnin a ci gaba da aiwatar da kasafin kuɗin shekara 2016 har zuwa watan Mayu wannan shekarar don a kammala gina wasu hanyoyi 36 da sauran ayyuka Madina Dauda gare ki
kasafin na naira trillion 6 da biliyan 77 da miliyan 680 kwatankwacin dalar Amurka biliyan 30 ya zuwa yanzu dai alƙaloma sun ruwaito cewa an aiwatar da kusan rabin kasafin kuɗin Sanata Danjuma Goje shine shugaban kwamitin kula da kasafin kuɗi a majalisar dattawan
a bangaren kuɗin albashi gwamnatin tarayya ta rawan gani a bangaren kuɗin tafiyar da ayyukan gwamnati nan ma sun rawan gani
Rashin kyawun hanyoyi da ke zama hujjar yajin aikin waɗansu ma'aikatan gwamnati, kamar na ma'aikatan man fetur na cikin ayyukan da shugaba Buhari ya bada umarnin a yi su a kasafin kuɗin. Sanata Kabiru Gaya shine shugaban kwamitin kula da hanyoyi.
Hanyoyin nan misali ki ɗauka daga Numan zuwa Jalingo, wannan alhamdulillah president ya bada wannan aiki. In ka ɗauka kuma hanyar Gusau zuwa Sokoto a su ma ƙananan gadoji za a sake su president Buhari ya bada wannan aiki. Haka ka ɗauka daga Burga zuwa Dul zuwa Mumbat zuwa Tandu a ƙasar Bauchi ne wannan har zuwa Gwaranga president Buhari ya bada wannan aiki. hakan ka dauka daga Fanshin zuwa Gabara zuwa Sarak zuwa Gindiri shi ma a Plateau State president ya bada wannan aiki haka in kika tafi Ocean State ma haka akwai ma wata gada Hailo hanyar Ilori tsakanin Ohon da Moro haka ka dauki daga Wudu zuwa Konar Garku Konar Huguma hakan ka dauki Share Fatayi a Kwara hakan ka dauki can ka dauki kasar Oyo State har zuwa Boundary daga Akpon Aboto Oyo State hakan ka dauki daga gyaran wata hanya kuma Enugu Rehabilitation Akfasha Umutu Gujoma Obijiopia Omodu Road Nwaku West Local Government Enugu State Kano zuwa Zaria zuwa Kaduna wannan babban aikin da president yake alfari da shi kuma za a gyara wannan Aileno ai komai bayan da kada yanzu ba so da haka hanyoyi ne wanda yake 36 ne wanda ana cikin budget president Buhari ya sa su a 2016 amma ba su fito a 2017 ba
wani irin shirye-shirye ne majalisar take yi domin ganin kasafin kuɗin bana bai samu kurakurai irin na bara ba Senator Yusuf Abubakar Yusuf yana cikin ƴaƴan committee kula da harkar kuɗi a majalisar dattawa
ino idan mutum ya samu wani experience dole ino in zai sake irin sayarwa ne canje dabara to yanzu dai an shirya
an dauki lokaci ana zargin ƴan majalisar da mai da hankali ga kawunan su maimakon biyan bukatun talakawa da suka kai da dora su akan mulki Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Nigeria
a gaida Madina kafin mu ci gaba ga wannan su mun tabo
abin da ya kawo wannan rikicin so 15 ana tashin hankali a jihar Kaduna babban tashin hankali cikin shekara 37 shine ba a taba hukunta kowa ba masu kashe wani masu ziga wasu su kashe wani
ko annan ma naga marasa lafiya guda daya biyu haka wanda suka zo kuma lalle ciwon sankaro ne
to sai a biyo mu a shirin hantsi a ji waɗannan rahotannin yanzu kan bari mu za ku da gefe Grace Alheri Abdu ta gabatar mana da shiri na gaba
ya Allah ya Allah na huka Allah ni kai ne na roka baro ki ka san ta huiba ku jama'a tambaya nike da ku jama'a tambaya nike da
masu saurara assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Yau saura kwanaki 12 ƴan matan sakandaren Chibok 195 da suka rage a hannun kungiyar Boko Haram su cika shekaru 3 a hannun kungiyar ba tare da sanin ainihin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba duk da ci gaban da jami'an tsaron Najeriya ke samu na murƙushe kungiyar za mu ci gaba da bin diddigin wannan batu Matakin da mai martaba sarkin Kano Alhaji Muhammadu Sanusi Nabi yake neman dauka da nufin ganin an kyautatawa mata a zaman aure yana ci gaba da jan hankalin mata. Bayan sauraron shirye-shiryen mu na baya kan wannan batu, wata mai kula da lamura a garin Bauchi Hajiya Zainab E Garba ta yi tattaki zuwa ofishin wakilin mu a jihar Bauchi Abdul Wahab Muhammad inda ta yi hannun ka mai sanda tare da yin kira da a yi taka tsantsan domin kada allura ta jawo garma.
Da sauran iyayen gida duka haka suka mayar wata kila da ƴancin mu da musulunci ya tanadar mana da an tabbatar da shi Allah ya biya mai martaba da alkhairi Allah ya sa ya gama da duniya lafiya amma cikin wannan neman mafita akwai wasu maganganu guda biyu da naji in har haka mai martaba yace to suna buƙatan waiwaye dalilin shine na farko akwai maganar cewa idan namiji ya mari matarsa ta rama gaskiya akwai matsala a dangane da haka ba dan komi ba saboda mu mata muna da rauni in har kullum za a hada mai karfi da mara karfi fada to fa kullun shi mara karfi shine a kasa mara karfi shine a kasa saboda haka maimakon a hada mu fada gara a nema mana mafitan sulhu kamar yadda addini ya nema mana mafita saboda a cikin alqur'ani mai girma a suratul nisa aya ta 138 Allah ya ce wa inimra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha Allah ya ce idan mace ta ji tsoran yadda mijinta ya mata kudundune ma'ana baya bata haƙinta na wajen kwanciya ko kuma ya juya mata baya gaba daya babu laifi a gare su mata da mijin su yi kokarin sulhun ta tsakanin su wa Allah ya kara da cewa wasulhu khair sulhun nan shi yafi zama alkhairi har zuwa fadin Allah inda yake cewa wa in tuhsinu wa tattaqu fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabira. Allah ce idan kuka kyautata kuma kuka ji tsoron Allah, lallai fa ku sani Allah ya kasance masani game da abin da kuke aikatawa. To kun ga a wannan Allah yace ai sulhu, bai ce mu wargaza zaman ba.
Amma Hajja ko kuma malama kenan shi batun hukunta ne ce wajen mari haka kamar yanda mijin da mari ke ta kuma kamar yanda shi sai ce sulama, shin akwai batun mari ko kuma akwai irin hukunci ne kamar yanda ya shafi dangin mari da duka cikin jinin musulunci?
To alhamdulillah hadisai da yawa sun yi magana akan kar miji ya mari matarsa. Hakika mun yadda da wannan, domin ba ma mari ba, hadisi ya ce kar ma ka zama mai muzanta matarka, irin karin da zagin halittarta Annabi rahama ya hana. Amma kuma kaf cikin hadisai babu hadisin da ya bada shawara wa mace cewa in har mijin ya zuciya ya mare ta tarama. Ba mu samu wannan hadisi ba, in akwai shi to babu mamaki watakila malamai sa ce ga inda yake. Ni almajira ce, amma ni dai na san a cikin suratul nisa din har wa yau aya ta 35 Allah madaukakin sarki yana cewa wa in khaytum shiqaqa bainihima, idan har kuka ji tsoron bacin dake tsakanin su, ma'ana sabanin dake tsakanin su yayi yawa yayi girma, Allah ce fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, ku nemi wakili daga cikin danginsa da wakili daga cikin danginta, in yurida har a nufin su sami maslaha to a nemo wakilai da za su zo su zauna su daidaita. In kuka nemo waɗanda za su daidaita da nufin a gyara, yuwa cikin lahu bainahuma, Allah zai daidaita tsakaninsu. Inna Allaha kana aliman khabira, Allah yace lallai shi masani ne kuma mai sanin irin ayyukan ku ne ko labarbarinku. Saboda haka kaga anan umarni Allah yayi da cewa ayi sulhu, a nemo wakilai su zo su yi sulhu da wakilin miji da wakilin mata ko waliyi ko waliyin miji ko waliyin mata, aka ce su zo su yi sulhu ba cewa aka yi ta tashi tarama ba. Sannan a cikin alqur'ani mai girma suratul nahl aya ta 136 Allah madaukakin sarki ya ce mana wa in aqabtum, idan har aka muku horo fa aqibu bi mithli ma uqibtum, kurama horan nan gurgudan yanda aka yi muku da shi, wala in sabartu, har dai Allah yace ana iya rama daidai abin da aka yi. Amma daga ƙarshe Allah yace wala in sabartu, da za ku yi hakuri, la huwa khairul lisabiri, Allah yace hakurin yafi zama mai kyau ga masu hakuri. Kenan kaga Allah da kansa ba ya san ramuwa, shi yasa yace ayi hakuri.
Malama Zainab,
na'am,
zamantakewar mu za ta yi wani lokacin irin karin magana na ce hajji da hakuri ma sukan saba, zo mu zauna zo mu saba ne. To duk dai saurakin su, shin menene kike gani a matsayinki na malama wanda yake na san ciki da kin zacci halayyar mutane, me ke kawo wannan yanayi ta namiji zai daga hannu ga malama?
To alhamdulillahi ba malama ba almajira, dan ni mai neman ilimi ce har yanzu. Gaskiya abin da yake jawo irin waɗannan babu wanda ya isa ya bada amsa, saboda individual differences. Allah ya halicce mu daban-daban, akwai mai hankali, akwai mai lura, akwai masani, akwai jahili, akwai wanda Allah ya halicce shi ne mai fushi. Kai da shi a matsayinka na dan uwansa na mijima, idan abu kankani ya zo sai ya tunzura. To Abdul Wahab, in har za a ce mana in an mare mu marama, menene amfanin hukuma ne? A zato na an yi hukuma ne dan daukan wa mara karfi haƙinsa,
kina ji,
dan karba wa mara karfi haƙinsa.
Mata idan ta kai mijinta wajen hukuma, kina gani abun ba zai gada ran cabewa ba?
Ba a kafa hukuma ba sai dan samo maslahar rayuwa. Hukuma da za a je gabanta mai hankali ce, saboda ma yadda da hankalin yasa aka kafa su zama wakilan jama'a. Dan haka in an san cewa za a je ayi masa abin da zai da ya zama sabani tsakaninsa da iyalin, kaga ba za a yi, tunda an je ne dan samo mafita. ba kuma za a nemi a rusa al'amarin ba dole hukuma za ta nemo mafita ne yadda za a koma a zauna daidai misali matarka ta kai karanka ta ce ba za ta zauna da kai ba saboda kana mata kaza tana mata kaza alƙali yakan ce aje a zauna a sasanta a yi biku in abu ya gagara ne a da wanda kuma fatan shine in an je a sami daidaito a tsakani shi yasa Allah da kansa yace a nemo wakilai waɗanda za su daidaita al'amari to in an je gaban hukuma ai zuwa gaban hukuma Abdulwahab ya fi sauki akan a ce ta daga hannu ta mare shi yanzu ga karamin misali kai ne da ƴaƴanka guda biyu da wa da ƙani sai ka zo ka samu suna fada sai ka tarar da wani ya mari ƙani a matsayin ka na shugaba akan su uba a gare su mai hankali da kadara su hankali sai ka ce wa karamin tashi ka maram karama marinka ko a al'adance yayi daidai bare matar da take karkashin namiji wanda girman haƙƙin namiji yake kanta sai a wayi gari kuma mijin ya iya marinta karama ai kuma aure bai zama zaman lafiya ba ya zama yaki
ashe da kin gane ya kin je kin zauna a cikin ashe ashe da kin gane ya kin je kin zauna a cikin
a nan ka suna mun yi recording din case na fiya dai sun fi 100 ko 111 ne muka yi recording wadansu in kaji kaman ka yi kwalla akwai wani mutum wanda ya auri wata mata matan nan ta zo gidan shi da yar wata 7 suna kwance cikin dare uwar tana bacci bata san abin da yake faruwa ba ashe shi wannan mutumin ya tashi ya dauki yarinyar nan mai wata 7 da yarinyar ta yi ihu uwar ta tashi sai gaji ne kaca kaca duk kayanta shi kayan shi wannan mutumin yanzu haka yana hannu muna nan muna bincike akwai ɗaya kuma mai ban mamaki wanda muka yi recording a Batsari
to sai ku kasance tare da mu a shirinmu na gaba domin jin wannan abin mamaki yanzu a madadin Zainab A Garba da wakilinmu Abdulwahab Muhammad da ya mana hira da ita sai kuma Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin da bada umarni alheri ke muku fata alheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi dan su muke ashe mu maza bayin muke
to madalla yanzu kuma ga Ladan Ibrahim aiwa ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice
An sauke babban jami'in daidaita al'amura na fadar White House Steve Bannon daga kan mukaminsa na mamba a kwamitin tsaron ƙasa a cikin wancan kaɗe da rairaya da aka gudanar wanda ya mayar da babban daraktan tattara bayanan sirri da shugaban haɗin gwiwa na kwamitin tsaro cikin kwamitin an dai buga wannan sanarwar cejiyar Laraba a cikin sanarwar tsaro na shugaban ƙasa da ake rubuta bayanai kullum na harkokin tsaron gwamnatin Amurka. Da yammacin jiya Laraba jaridar New York Times ta ruwaito cewa Bannon ya ce bai yarda da wannan mataki ba kuma har ya yi barazanar ficewa daga gwamnatin idan abin ya ci gaba da haka. In ji wani jami'in fadar White House wanda bai yarda an bace sunansa ba. Amma shi ko Brian Cotulis wani jami'i a cibiyar ci gaban Amurka ya ce sai ka rasa gane ainihin shin me suke yi ne a fadar White House. Ya ce ba shakka tawagar gwamnatin Donald Trump ta tafka kuskure tun makonnin farko da ta kama ragaman mulki. Cotulis dai yana cikin kwamitin tsaro a zamanin mulkin shugaba Bill Clinton kuma na waɗannan kalaman ne sa'in da yake zantawa da wannan gidan rediyon. A cikin watan Janairu daidai shugaba Donald Trump ya baiwa Bannon damar shiga cikin taron watan kwamitin tsaro domin riƙa tattaunawa da shi a kan harkokin tsaro. Gwamnatin shugaba Donald Trump ta jingine barazanar da ta yi na cewa za ta raba duk wasu iyalan da ta kama suna tsallaka bakin iyakan Amurka da Mexico domin shigowa cikin Amurka. Jeni, ministan harkokin cikin gida John Kelly ya shaidawa majalisar dattijai cewa da ƴaƴan cewa uwa da ƴaƴanta ba za a raba su ba sai idan ya zame dole a yi hakan.
To jama'a, ƙarshen abinda za mu kawo muku kenan sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Aiwa da ya tani da Solomon Abu da ya haɗa mana sautin da Mr. Jimmy Cook da ya mana aikin injiniya, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsin.